Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 2 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama. Aka sance tare da shirin yau da gobe.
Taronin Alhamis 1 ga watan Agusta ne. Matasa a Najeriya suka bazu kan tituna kasar don yin zanga-zanga nuna damuwar su akan abin da suka kira shugabanci mara kyau. Matasan wanda suke dauke da kwalaye wanda aka rubuta sakonni daban-daban suna ikirarin neman canji. Sannan a wasu bangarori na kasar ma an fara rasa rayuka da kuma barnar dukiyoyi saboda an samu bata garin matasa wanda suka shiga cikin al'amarin. Ta cikin wannan shiri namu a yau za ku ji tattaunawa da muka yi da matasa inda suka shiga cikin zanga-zangan kai tsaye maza da mata a inda wannan karan aka samu sabon salo da kuma sabon yanayi inda mata da masu dimbin yawa suka fito musamman arewaci wurin shiga zanga-zangar matasa da tsofaffi har ma da kananan yara. To baya ga bayan mun shiga cikin tattaunawa kuma za mu ji zantawa da na yi da Alhaji Mutala Abubakar, shugaban kungiyar kare muradin Arewa wanda yake ɗaya daga cikin jigori na matasan Arewan, wanda shi ma ya nuna adawarsa ga shiga cikin zanga-zangar wanda a tun farko suka ce sun ga abin da suka hango. Daga bisani kuma na tattauna ne da wani masani kuma malamin makarantar jami'a Dr. Abdullahi Gwando wanda ya yi mana fashin baki a ta bangaren tattalin arziki da kuma abin da zanga-zangan ta kunsa. To sai ku biyo mu a cikin shirin namu na yau da gobe don jin yanda ta kaya a cikin Najeriya. To anan dai muna tare ne da mata da kuma maza wanda zamu tattauna da su musamman inda suka yi jagoranci ko kuma in ce wanda suka shiga cikin wannan zanga-zangan da aka fara gabatarwa a jiya wato Alhamis 1 ga watan August kenan. Akwai Aisha Bello wacce ke shugaban mata ne da ke daga san garin Kaduna, sai kuma akwai Jamila Umar da kuma Ibrahim Muhammad Samin. To barkanku da zuwa. Shirin dai an samu wani sabon yanayi a Najeriya ko da yake zan ce yau an dauki rana ta biyu kenan a cikin zanga-zanga. A rana ta farko ita ce ranar Alhamis inda take 1 ga watan Agusta inda aka yi alkawari cewa da a fito a yi zanga-zangan nuna bacin rai a game da yanda al'amuran gwamnati wanda ake kuka akan tsadar rayuwa da kuma rashin aikin yi da kuma yanayin tsaro. To abin da ya jawo hankalin wannan shiri namu na yau da gobe shine yanda aka samu yawaitar mata, abinda ba a saba gani ba a cikin dukkanin zanga-zangan da ake yi a Najeriya. Akan dan samu tsararru ne amma bana sun fito kwansu da kwarkwatansu, an samu masu ciki, an samu sauransu. To bari mu fara da mata dan saboda irin sabon salon da wannan abu ya dauka. Shin me dalilan ku na fitowa shiga cikin wannan zanga-zangan tun farko?
Dalili dai shine kowa jikin shi ya gaya mai dan gaskiya ba a jin dadin wannan shugabanci, abin ya tsananta. A baya da can wasa ne, yanzu ko abin ya kai intaha. Mata yanzu da aka san su da kunya da karanci da komai, yanzu wallahi sai mace sai tana iya saida mutuncinta ma domin ta ciyar da gidanta, ta ci abinci da iyalinta. Sannan kuma ya kai ga shi namiji in ya fita ma baya samu komai. Abinda take da shi ita matan nan ta riga duk ta karar da komai, ba komai a dakin su, ba abinda za su ci. Ya kai ga yanzu ana cin dissa, ayi dissa a inji, a zo ayi tuwo da shi, sannan dissan awara ma ita ma ba a batta ba abinda ake ba dabbobi yanzu dabbobin an hana su sai dai ayi dambu da shi ayi tuwo da shi sannan tafasar da ake samu ita ma ana dan abin nan da ita yanzu tafasan ma babu shi yasa matan nan suka hayaka suka ce gaskiya abin nan ya ishe su gara a fito kwai da kwarkwata a nuna ma gwamnati gaskiya ana halin haulayi tun kafin abin yayi nisa haka an yi kashedi an yi nuna masa da cewa ga halin da ake ciki amma ba su dauki mataki ba yanzu tunda ake cewa za a yi wannan zanga zanga za a yi wannan zanga zanga ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta kira matasa ta yi zama da su ta yi gyara a bude bodojin nan a yalwata mutane da abinci kayan masaruhi komai ya sako mu fa ba kyauta muke son a dinga bamu ba in an bamu kyauta yau gobe za a bamu ne kuma sako baya kaiwa inda ya kamata talakawa kwata kwata in an bada sakon nan baya zuwa hannun su mu dai kawai a saukan mana da farashin kayayyaki mu saye abun mu da kudin mu yanda zamu iya saye mu wadata da iyalin mu amma ba a ce a bamu kyauta ba a bama san haka mu dai mun gaji da wannan shugabanci ya kamata ai kokarin gyara a kai
to Ibrahim a kowane lokacin da za a yi zanga zanga matasa ku ne kuke jagoranci kuma ku kuke kan gaba to a wannan karan akwai alamun kaman babu manya a cikin al'amarin da duba da yanda suka fito suka ce sun janye wato shugabannin matasa suka fito suka ce sun janye daga wannan zanga zangan da aka shirya sai gashi kuma matasan kun fito kunna ta zanga zanga din wani lokaci ma har kukan dan wuce gona da ire
eh tabbas wannan karan ba shugabanci a zahirance domin wayanda suka yi yunkurin su yi abin mun gani a wurare daban-daban ana ta kokarin a hana su wasu ma ana ta tsoratar da su wasu har kama su akai
waye suke da alakin haka
jami'an tsaro su ya kamata a ce sun tsara abin yanda zai kamata wanda har ya kamata su ba mutane tsaro a ranar yin zanga-zanga ba wai su fito tun kafin ai zanga-zanga su kama mutum ba tunda mutum ai ba a kama shi da laifin da biyar gaya aikata ba niyya kawai akai na cewa za a yi zanga-zanga amma mun gani inda aka kama wasu har firizin wasu an kai su wurin yan sandan farin kaya an kulle wasu sun kai takarda an ce ba su kai ba so kin ga dole irin wannan tunda jami'an tsaron sun nuna ba sa buƙatar wasu su zo su ce musu za su yi zanga-zanga domin kar su ba su kariya dole kowa ya fito bai abin da yake so ba shugabanci ba tsari ba a riga an tsara ba ba a faɗa daga inda za a taho ba balle a faɗa inda za a je a tsaya so kowa kawai in ya fito kan gaban shi dai duk inda ya ga dama can zai je ya tsaya wasu su je gidan gwamnatin garuruwansu wasu su tare manya-manyan hanyoyi so kin ga irin wannan ba tsari gaba ɗaya a ciki shi yasa matasa suka yi karan kansu suka yi abin da suke so kuma wanda a wani wuri mun gani ya canza zuwa rikici ko mu ce tarzoma kenan duba da yanda matasa suka fito kansu da kwarkwatarsu don sun fi yawan jami'an tsaro ma da ke iya gadin misali gidajen gwamnati ko wasu muhimman wurare so wannan shine dalilin da yasa wannan karan zanga-zanga gashi nan wani wurin sun yi da kyau wasu wurin ba su yi da kyau ba inda suke da shugabanci sun yi da kyau inda ba shugabanci kuma to sai abin da aka gani dama kenan
wayan su irin abubuwa ne kuke da shi a matsayin korafi ga wannan gwamnatin da kuke kuka da ita
yunwa rashin tsaro sace-sacen mutane hauhawan kayan masarufi da wasu kayayyaki da ya zama na wajibi a amfani da su na yau da kullum kuma babban burin mu shine ai sanda gwamnati ta hawo mulki a rana daya cikin sakwanni ya fada cewa ya janye tallafin mai so muke cikin ɗan sakwannin nan da ya amfani da su mu har kwana 10 ma ai aka ba shi ba ma sakwanni ba shi a sakwanni ya cire nan kuma kwana 10 aka ba shi na cewa ya ce ya da aula tallafin mu da duk kowa bai fito ba hankalin kowa a kwance za a zauna ai abubuwa yanda suka kamata wanda kuma shi wannan cire tallafin mai kowa ya gani shi ya ƙara hassala hauhawan kayan masarufi tsadar rayuwar ta ƙaru dala ta tashi komai mai ma gashi nan gidan mai sai abin da suka ga dama wannan kuma duk wanda ke samun dan abin a ci a ruwa a gani ya fara gagarar shi wanda ke samu su ci so uku a rana sun koma suna cin so ɗaya a rana so kin ga ba wani tashin hankali da ya wuce ka tashi da safe ba ka da abin da zaka ci baka san ma me zaka ci ba ga kuɗin makaranta ƴaƴa ga su nan a zaune wayanda ke manyan makarantu ma sai fita suke yi sun dawo an zauna rashin aikin yi babu aikin yi babu ta hanyar da za a je abu a samu kuɗin shiga gwamnati na ta faɗin cewa tana turo tallafi mu ba mu ga komai ba kuma ko an turo ba musamman ake turo mu ba babu wani wanda yake samu balle rayuwar ta sauki a gare shi yanzu in kika fita waje kan tituna gashi nan matasa ne kowa a tsaye ba wanda ya san inda zai je ba wanda ya san inda ya mafi me ma ya fito da shi wani bai sani ba kawai wasu sun bi ayari ne basu san ma me ya fito da su ba balle su ce mu ga abin da ya fito da mu kowa dai ya san yana ji a cikin shi
kowane abu mutan arabe yayi akwai wani buri da yake so ya cimma ke a ganin ki Jamila akwai biyan bukatar da kuke hangowa zai samu tunda gashi dai an yi rana na farko gari an tsallako zuwa rana na biyu a yau Juma'a kina gani akwai wani dami ido da za a iya haifarwa da yin zanga-zangan nan
insha Allah kuma ko gobe shiryen muke zamu fito mata saboda muke cikin wahala muke ganin tashin hankali muna ganin kamar insha Allah muna da nasara sannan muna nan yau mata mun fito mun fi mu dubu kuma muna nan daga nan har zuwa kwana 10 in ma wata ya tantanta zamu fito da mu da ƴaƴanmu sannan mun fito wasu kuma basu fito ba muna nan muna sauraron abin da gwamnati za ta ce kuma in ma bata ce ba kuma zamu fito daga nan har kwana 10 a taimaka wasu tafasa ma suke ci yaran su ya kai gama akwai matar da wallahi na ganta yatta har kashin tafasa take yi tana nan ba ma lafiya kwance dan Allah a taimaka mu a maida mana da tallafin mu dan Allah dan Annabi shine asalin wannan tashin hankali
maganan tsaro da aka ce za a bada tsaro tun lokacin da ya hauye maganan tsaro mu dai ba wani tsaro da muka gani sannan kuma gaskiya a Najeriya yanzu za inda ake da tsaro sannan ga matasan nan ba su da abin yi ba su da aikin yi matashi ko ba yi da aikin yi dole zai yi abin da ya ga dama kaga dole ne matashi ya fito ya nemi ƴancin kanshi ya zanga zangan nan saboda ba su da aikin yi ba a nema musu abin yi ba tsaron nan ba a ba mu tsaro ba to ta ina za a fara saboda Allah an yi wannan a ce wannan ayi wannan saboda Allah mu ina muka dosa ne ga tsadar rayuwar nan ga ba aikin yi ga wannan matasa dole za su je su dauki kayan mutane sannan suka dauki kayan mutane kaga babban laifi ne za a kama su da laifi mata ma yanzu da ake ganin mata masu daraja su ma in sun je kasuwar nan wallahi ba ta da ko sisi za ta dauki abin da za su ci da yaya saboda haka dan Annabi mu dai gwamnati ta duba mana mun dai aka ce haka za a tafi gaskiya abin ba zai mana dadi ba akwai gyara a cikin wannan shugabanci
duk idan ta kai ta kawo dai dama abin da ake nema shine biyan bukata sai dai kuma akwai hanyoyin da matasan suka fara bi wa inda yake ganin muke ganin kamar akwai gyara a ciki ma'ana inda ake ganin a wasu jihohin ko in suraren matasan sun fara tsalla yake iyaka inda suke fadawa shagunan mutane da kuma wa'ansu ma'aikatu inda suke fasa suna kwashe kayayyaki wannan ɗabi'a ce wanda nake ganin ai ba ku shirya masa ba ko Malla Ibrahim
tabbas ba wanda ya fito da niyan yayi wani abu na tashin hankali hasali ma ai tun daga jami'an tsaro a wuri dama mai amfanin su kare lafiya da dukiyoyin al'umma duk yanda mutanen nan suka yawa su suna da basirar da za su iya controlling mutane su ce ku yi kaza kar ku yi kaza tun daga farko amma tun daga farko suka baro shiri tun rani sai dai mu ji ana cewa kar ku fita zanga-zanga saboda tunanin wasu za su iya shigowa cikin kubata gari su yi aika-aika dama wannan abin da muka gani a wasu wurare bai zo mu da mamaki ba an fada an ce wasu za su yi me ya kamata a yi sai a yi maganin su tun kafin su yi ko kuma a dau matakan da zai hana su yin wannan abin so ba a dauka ba a ganin mu kenan shi yasa kowa ya fito mutane sun fito kwansu da kwarkwatarsu kowa zai iya zuwa ya shiga cikin mutane abin da ya ga dama ba shugabanci ba komai tun farko da gwamnati ta ga cewa ga matasan nan sun hasala ko kuma in ce jama'an Najeriya sun hasala ga abin da suke so a yi musu a huta wani abu ne ba roƙonsu fa muke ba zaɓensu muka yi dole ne sai sun mana ai sanda za su cire tallafin mai ba roƙonmu suka yi ba cewa dan Allah za mu cire tallafin mai ku yi haƙuri kawai wayan gari aka yi a cikin sakon biyar na cire tallafin mai to tallafin man kuɗin shi ne kuɗin su ne ko kuma su kuɗin ke amfana su kaɗai da za su cire miliyoyin 'yan Najeriya fa yake amfana transfer ta harkokin tafiye-tafiye sun karu ba dole abinci ya tsada ba kana zuwa gona dan mai a generator kai kana sana 1000 ka koma sana 2000 dole in ka fito da kayan abinci kai ma kai abin da kake so ba wani abu da suke yi wanda talaka zai ji dadi a ganin komai kullum suna yi ne yanda talaka zai kara tsunduma cikin wahala tunda aka fara dala na 700 da wani abu yau ta kai da 1000 da wani abu ina ake so talaka ya sa ayi kokar ayi
to yanzu menene fatan ku yayin kuke son ku gani karshe idan har su gwamnati ta ji kukan ku din saboda ku ga cewa wannan bukata ta fita biya da me kuke so ka canji
so muke na farko adawa da tallafin mai amana maganin tsaro yunwa su sun san yadda za su kawar da ita su kawar da ita a daina sace-sacen mutane kudin makaranta da suka je suka cire mai tallafi su dawo da tallafin ƴaƴan wayanda ba kowa ba su samu su rinka zuwa makaranta su ma suna karatu idan har suka yi wayannan matasan in suka tashi suka koma inda suke suna karatu suna kasuwanci ba wani wanda zai kara tunanin cewa bari in fito in yi zanga-zanga saboda gwamnati ba ta min kaza komai ana yi akan tsari misali a bamu yau gobe za a ga canji zamu koma mu ci gaba da al'amuran mu bamu damu da su ba su shugabancin su mu yi rayuwar mu ma ta talakawa mu
masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ku dan shakata da wannan
Saraji Murtala Abubakar dai shine shugaban kungiyar kare maradin matasan musamman na yankin arewacin Najeriya inda ya nuna dalilan da yasa suka ki ba da goyen bayan su ga yin zanga-zangan tun farko. To ga tattaunawa da muka yi da shi.
Dama abin da muka faɗi shine cewar ya kamata idan za a yi zanga-zanga irin na ƙasa haka ya kamata duk ɓangarorin da arewa da kudu matasa da sauran ƙungiyoyi a zauna a tsara jadawali kuma duk buƙatun da muke so mu isar ya kasance mun aminta akan waɗannan su ne muhimman buƙatun da muke so mu ga an share mana hawaye akai sannan kuma ya kasance ita zanga-zangan a samu shugabanci waɗanda za su ce ga inda za a je ga inda za a tsaya ga lokacin da za a watse ga lokacin za a sake zama so kasa cimma wannan sharadin shine muka yi kira ga a yi taka tsantsan mun yadda mun kuma amince cewa zanga-zanga right ne wanda duk ɗan ƙasa yake da shi kuma mun yadda mun amince cewa akwai matsi akwai rashin shugabancin nan ya haifar wa mutane da fatara ya haifar da matsi ya haifar da abubuwa na rashin jin daɗi sosai saboda haka mutane na cikin yanayi mara daɗi amma kuma abinda muke so in za a yi zanga-zanga shine kasance zanga-zanga zai haifar da maslaha ba wai a jefa mu cikin matsala ba so wannan shine abubuwan da muka yi kira akan ya kamata a samu a yi tanadin waɗannan abubuwan kafin mu faɗa cikin zanga-zanga.
To daga faruwan wannan zanga-zanga ranar Alhamis 1 ga watan Agusta zuwa yanzu me kake ganin ya faru wanda dama kuka yi kuka da shi?
Abubuwan da ya faru ɗan ƙasa gaba ɗaya sun gani kuma ba shi mun sake maimaitawa ba abinda muka guda muka yi tunanin zai faru ko kuma muka yi fargaban faruwansa shine abin da ya faru an samu waɗanda ake ganin ba na gari ba ne ko da yake su ma 'yan ƙasar ne kuma suna da dama na nuna rashin jin daɗinsu amma ya kasance suka fara amfani da daman da aka samar na yiwa properties na gwamnati illa suna shiga suna sace-sace ana takura 'yan kasuwa ana kwakwashe musu kayayyaki da sauransu to wannan ba alheri ba ne so kuma abin da ya faru da ya samar da hakan shi ne rashin kyakkyawan tsari wanda muka ce a tsaya a yi tsarin nan kafin a shiga wannan lamarin.
Dr. Abdullahi Gwandu masani ne akan tattalin arzikin ƙasa ya mana fashin baki a game da dalilan da ya janyo yin zanga-zangan a tun farko da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wurin warware su.
Maganan dalili ko kuma wato abin da ake kira root cause ɗin matsalar ai a bayyane suke wato manufofin gwamnati ne da tsare-tsarenta suka jawo suka jefa al'umma cikin wannan hali na tsananin rayuwar da ne magana da talauci jaye tallafin man fetur ba tare da an yi tanadin maganin matsalar da bai da ta biyo baya ba da kuma cefanar da naira wato rugujewar darajar ta wanda gwamnati ta yi na cewa naira ta neman makanta farashi da kuma ƙari-ƙari haraji kala-kala kamar ƙarin kuɗin wutar lantarki ƙarin kuɗin makaranta da ƴan makaranta ƙarin ruwan idan mutum ya ci bashi a bankuna duka waɗannan abubuwan suna cikin tsare-tsaren gwamnati da suka haɗu suka jefa ƴan Najeriya cikin wannan hali mutane suna cikin tsananin rayuwa suna cikin talauci suna cikin damuwa wanda yake yanayin ya kai ga san Najeriya abincin da zai ci ma ya zama matsala a wurin shi inda zai ji ya nemi kuma abinda zai kula da iyalin shi ko ma ya kula da kanshi shi ma ya zama matsala duk wani abu na ci gaban rayuwa ci gaban dan adam da gina tattalin arziki da abinda zai kawo mu al'umma sauki shi ma ya zama matsala a Najeriya to waɗannan su ne suka zaburar da musamman matasa ganin cewa Najeriya nan tana hannunsu gobe tana hannunsu kuma suna kallon yadda iyayensu da kannansu suke shiga cikin matsaloli yadda ake takure waɗannan su ne manyan matsaloli to daga bayan nan Najeriya gwamnatin Najeriya ta ci wai ta ba da gudunmuwan kayan abinci ba abin da ƴan Najeriya suke nema ba kenan ƴan Najeriya suna neman waraka suna neman mafita ta dindindin suna neman hanyar da za su dagwara da kansu su neman makansu su fita su samu walwala ba wai a ba su abin da ake kira hand out ba wato sadaka ko taimako na abinci wannan trailer 10-10 ko 20-20 da aka ce an ba kowace jiha na shinkafa bai da bambanci da mai da ƴan Najeriya mabarata kuma ba abin da zai yi yanzu jiha kamar Kano ko Kaduna ka ba da trailer 10 ko 20 wani shinkafa arba mutane menene zai yi ko a lokacin gamman ɗaya zai ci ba abin da zai yi a ƙarshe ma kawai zai ƙari ne a hannun ƴan siyasa to idan muka koma kuma ta wajen matasa wannan matakin ko zai ba da mafita to alhamdulillahi dama ai buƙatar shi wannan zanga-zanga shine a aika sako sakon kuma ya isa waɗanda ya kamata kuma su ji sun ji gwamnatin ta ji dalilin haka ne yasa shugaban ƙasa ya kira sarakuna ya kira malamai shugabannin addini a yi mitin da ministoci ɗan majalisa an ce za su zauna su tattauna kenan sako ya kai abinda kawai ake jira a ga matakin ɗauka kuma abinda ake nema shine a dauki matakin da zai kawo mu ɗan Najeriya sauki matakin da zai dora Najeriya akan turba ta ci gaba wannan shine ake nema wannan zai dora shugabanni akan turba na yanzu da na gaba masu zuwa shine muradi na su waɗannan matasan warware matsalolin Najeriya ba abu ne wanda za a ce abu kamar sha yanzu magani yanzu ba zai dauki lokaci mafita a wannan matsalar a wurin gwamnati shine ta dauki matakai kusan kaman guda uku mataki na gaggawa shine ta dauki matakin tattaunawa da sulhu saurari bukatun waɗannan matasan kuma kafa kwamiti yadda za a duba waɗannan bukatun tun da sun gabatar da waɗannan bukatun a rubuce
to masu sauraro sai mu ce zanga-zanga dai dama ce da aka bai wa kowane ɗan ƙasa domin nuna damuwarsa amma komai ana son a yi shi cikin hankali da kula da fatan za a nuna ƙorafin cikin kwanciyar hankali da lumana Allah ya kawo mafita
to kafin mu ƙarƙare shirin namu bari mu leƙa zauren girke-girken mu
bayo Allah duwo duwo
Mai sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin zauranmu da yau da gobe bangaren girke-girken mu na taba kalashi. Hajiya Habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar mana ɗauwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su musamman a wannan lokaci. Hajiya Habiba mun muke da shi a wannan zaure yau.
To jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai. Kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan sauce din shi na kwai ko kuma a yi mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji
Kabeji dai wannan ganye da na sani.
Kabeji kuwa da kika sani.
To Hajiya Habiba dora mana girki yanzu.
To jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida. Dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba. Kanmu ma amarya laifi. Ko kuma shi mai gidan yace to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba.
Gaskiya fa.
To uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu. To idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwai mai gida da iyali na farko abin da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta. Idan ta samu doyenta sai ta samu dan kayan miyanta dan tattasai a tarugu da dan albasa sannan ta samu kabejinta. In ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas. Dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan.
Wato wannan
wake
kwalle-kwallen amma
shi wake mai kwalle-kwallen ba wai green bean na yankawa ba
yau.
A'a ba shi ba wannan wake-waken na
koran nan mai dan kwalle-kwallo
shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dan dananki idan kika same su mun da ake son uwar gida ko amarya ta yi ta dauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara bane za ta dan yanka shi irin kaman dan fala mai fadi
mara
kauri idan ta yanka ta zo ta dan turara doyar ta dafa shi ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando sai ta tsane doya idan ta tsane doyanta za ta dauko wannan kwannata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kadan to idan ta sa gishiri kadan sai ta sa manta a wuta sai ta debi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soye doyanta da kwai ta tsane shi ta gama aikin doya to sai ta dauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta dauki tattasanta da atarugu da albasa dan shi ba a sa mishi tumatir to idan ta dauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blender ne ta dan grating din su amma kar ta nika shi
wato ta farfasa su
da ta dan farfasa shi irin kaman jajjage dai haka ba a son yayi laushi sai ta sa abinta ta dauko man gyadanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi abinda dai ya sawwaka mata ta ga shi ya fi mata sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya sai ta soye manta in ya soyu sai ta dauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green beef dinta ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsane wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashin ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green beef dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya sai ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kadan haka sannan za ta dauko wannan dan kayan dandanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta dauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta dan juya shi ta dan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to annan uwar gida ta samu wannan miya na sauce dinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko ku ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin san kowa zaki ga da irin yanda yake so ya tafi da al'amuran shi to wannan mun dan samu canji anan to muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarayi mai gida da iyalanta kuma muna fatan insha Allah za su yi farin ciki da wannan girki in tayi musu
Hajiya Habiba mun gode sai Allah kai mu wani mako
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilin Binta Ibrahim da kuma bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Da ban ciki ta zaro zance ba ruwan sa yau da tare.